بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا متال يوى كما مرر إياكا ليبوغ الله سبحانه وتعالى ليساك هدمو wannan yammaci ne litinin a 10 ga watan rabi'ul awwal a shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 21 ga watan 12 a shekara ta 2015 na lissafin da ake kira miladiya. Za mu tashi darasin mu na 7 ko a karatun da muke a littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih Ali Sheikh. Makon da ya gabata cikin abinda malamin ya kawo mana, ya yi mana bayani akan unwanin babin matashiyar da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya sanya ma wannan babi da suna Fadlul Islam. Ya bayani cewa falalar musulunci ana gane ta bangare uku, duk kuma mun yi magana akai ko inda ya gama kuma sai ya fara maganar aya ta farko da malamin ya ambata bayan ya faɗi sunan babi din, shine fadin Allah subhanahu wataala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nan ne za mu tashi ko yau, bayan ya yi magana akan li'irabin in an ce babu fadlul islami za a ce wa qaulillahi ko kuwa qaulullahi, ya ce kowanne aka faɗa daidai ne. Wa qaulillahi atafi ne akan fadl, babu fadli wa qauli shine ma'ana. In kuma an yi raf'a babu fadlul islami wa qaulullahi ta'ala sai zama ibtida'i, wato sabuwar jumla ce aka fara bata da alaka da wacce. To za mu tashi inda yake cewa qauluhu jalla wa ala, nan ne aiko sai qauluhu jalla wa ala, fadin Allah madaukaki da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin ku, wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika ni'imata akan ku, wa raditu lakum al-islam dinan, kuma na yarda musulunci ya zama addini a gare ku, na yarda muku musulunci ya zama addini. Malam yace hadhihi al-aya, wannan aya nazalat ta sauka ne, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qa'imun fi arafa, a halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsaye a filin arafa, fi yawmi jumu'atin, a wani wuni na juma'a, wanda mun san arfar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne ran juma'a. To a wannan wuni na juma'an nan a ranar ne aka saukar da wannan aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bayyana Allahu jalla wa ala fiha, a cikin wannan aya Allah ya bayyana annahu jalla jalaluhu akmala lana ad-dina, cewa shi ya tuka mana addinin mu. Addini dai wanda za a bauta wa Allah da shi a samu lada a shiga aljanna, to Allah ya cika shi. Wa atamma alaina ni'mata, kuma ya cika ni'ima a kanmu. Zai bayani bayanin me ake nufi da ni'imar, ta kuma wace fuska za a gane ta. Wa radiya lana al-islam dina, sannan ya amince, ya yarda, ya gamsu da musulunci ya zama shine addinin a gare mu. Mun yi magana kuma akan me ake nufi da addini, ko lafazin addini asalinsa daga kudu'i ne, miƙa wuya da ƙasƙantar da kai da da'a, shine ma'anan addini. Dana lahu ma'ana ata'ahu, ce mu wane yayi wane da'a, ana ce masa dana lahu. Don haka asalin addini ma'anarsa kenan, bauta ta shiga ciki, da'a, kudu'i da ƙasƙantar da kai da sallamawa da miƙa wuya da rashin katsalandan da rashin karan tsaye, duk wani na cikin ma'anar addini ga Allah.
sai ya ce wa ikmalud dini kammala addini kuma me ake nufi da shi me ake nufi da shi an kammala addini addini ya cika malam yake cewa yani ma'ana abinda ake nufi anna hadha ad-din cewa wannan addini wa huwa dinul islam shine addinin musulunci bi aqidatihi wa bi shari'atihi wa bi masadirihi min al-kitab wa sunnah wa ma dalla alayhi al-kitab wa sunnah min al-adillati kad akmalahu Allah jalla wa ala wannan addinin na musulunci in ka tattaro shi baki daya aqidarsa ta cika daram shari'arsa a cike take ba a buƙatar a ƙara wani abu a cikin aqida ba a buƙatar a ƙara wani abu a cikin shari'a haka nan masadir nan ce masadir ana nufin sources mabubbuga da ake samu asalin addinin daga ina ake ciro addini addinin nan ana ciro shi ne daga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da qur'ani da sunna duk a cike suke babu wani dan adam ko wani aljan ko da ma mala'ika wanda zai zo da wani abu yace wannan ma a cikin alqur'ani yake ko abu kaza ya cancanta ya zama a qur'ani amma yanzu babu shi gashi na kawo ko abu kaza da akwai shi a ciki wasu sun cire ya kamata a ce akwai shi duk wannan babu ba zai karbu ba a addinin musulunci Allah madaki ya alƙawarin tsare littafin sa ya kuma tsare shi har yanzu a cike yake a tsare yake baya buƙatar a ƙara masa wani abu kuma babu wanda zai rage wani abu wannan dai yana cikin mu'jizozin alqur'ani wanda na san mun sha magana akan su musamman mu kuma ta ba a darasin alamu sunna muka zo magana akan imani da littafai yayi magana akan alqur'ani da yayi magana akan kammalarsa da cikarsa da rashin bukatarsa zuwa ga wani abu da kuma kasancewarsa mu'jiza mu'jiza ce da babu wata mu'jiza da ta kai alqur'ani Allah madauki yayi tahaddi yayi kalubale ake cewa ko da Hausa ga dukkan dan adam da dukkan aljani da za su hadu su hada gwiwa su hada kai su hada alkalami su hada takardu su hada kwakwalwa wuri guda domin su fidda wani littafi kwatankwacin sa ko sama da shi ba za su iya ba ko da sashen su ya ce maka wa sashi wannan duka mun ji wannan don haka a wajen tsarin bugun a tsarin zancen sa da zubin zancen da yadda Allah madauki ya magana a Qur'ani to babu littafin da ya kama da shi kuma Allah ya tsare shi tunanin cewa akwai wani abu da ya cancanta ya zama a ciki yanzu baya nan wannan baya samun wuri kamar da na ambaci wannan naka duk wata tafiya da take tunanin akwai wani abu da ya wajaba a ambace shi a Qur'ani yanzu kuma an buɗe alqur'ani yanzu babu shi wannan tuhuma ce ga Allah madaukaki cewa bai cika alqur'ani ba mun fahimci zancen yau don haka kuma tuhuma ce wanda ta taba a zatin Allah da matsayinsa ta kuma taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar ba ko ya boye wani abu ko kuma mala'ika ya kasa kawowa ko kuma Allah ya kasa tsarewa zaka dole ne musulmi ya yadda qur'ani a cike yake Allah bai kasa komai ba ya tsare kayansa mala'ika bai boye wani abu ya rage shi bai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da komai duk abin da za a shiga aljanna da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gama babu wanda zai kawo wani abu daga baya ya ce ai ya kamata a ce an yi magana akan abu kaza yanzu ko tunda babu shi to wasu ne suka cire wannan maganar ba daga musulunci take ba magana ce ta wanda yake tuhumar Allah yake tuhumar mala'ikansa yake kuma tuhumar manzansa sallallahu alaihi wasallam to sai shi shi addini da aqidarsa da shari'arsa da kuma mabubbugarsa inda ake ciro wato asalin addini daga alqur'ani kenan ko sunna wama dalla alaihi alkitab wa sunna min aladillati da kuma dalilan da yadda alqur'ani da sunnan nan suka nuni zuwa gare su to dukka gaba daya in ka kalle su kad akmalahu Allah jalla wa ala addinin nan Allah ya cika shi Allah subhanahu wa ta'ala fa akmala lana addina don haka Allah ya kammala mana addini فلم يعد فيه زيادة لمستزيد دن حكا باب واني أبو دي رجي نكالي قواني ميني من يكالا دي سامولي shine ma'anan falam ya'ud fihi in an ce ada kaza kamar kana ne da sara ma'ana babu wani abu da yawan zu da ya samu na abin da yake bukatar a ce a kara shi har wani mai kari zai ce ya kamata a kara na taba ba ku labarin wani malami daga cikin malaman shi'a ko ya rubuta wani littafi wai sunan littafin limadha lam yuzkar ismu aliyin fil qur'an sunan littafin kenan me yasa yana nan anet ma wanda yake so zai iya bincikowa ya gani me yasa ba a ambaci sunan aliyu ba wai alqur'ani ya zauna yayi ta bayanan sai ta kwakule kwakule dan da dama su abinda suke aqidanta suke kudurta a zuciyar su shine alqur'anin nan dake hannun mu fa ba shine cikakke ba eh wannan ita ce aqida shi'a duk mai shi'a aqida suke nan sai dai in zai boye maka yayi taqiya alqur'anin nan da muhaddatan mu suka haddace ba cikakke bane domin sun ce akwai maganganu da ya cancanta ya zama a ciki ko su zama a cikin alqur'ani amma sahabbai ne suka zazzare su saboda hassada da san kada Aliyu ya samu abin da Allah madaukaki yake so ya samu wannan haka suke aqida wanda a hankalce magana ce da ita kanta akwai tuhumar Allah subhanahu wa ta'ala a ciki ko ashe kenan dai addini har za a je tashin alkiyama addini bai cika ba wannan maganar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati duk ta tashi ba ta da aiki in dai har sahabbai sun fi karfin manzon Allah sun fi karfin Allah suka jire wani abu Allah bai bayyana ba kuma har kiyama ta tashi ba a zo da na gasken ba duk bautar da aka yi shekara 1400 zuwa yau gaba ɗaya ba a yi da Qur'anin gaske ba manufar da Allah ya halicci dan adam domin ta ta cika ko ba ta cika ba in dai an bi wannan zancen ba ta cika ba su abin da suke cewa babu wanda ya rubuta Qur'ani wai na gaske na hakika sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ya rubuta wannan duk abin da aka ji ba shi bane Qur'ani shi kadai ya rubuta kuma ya mika wa Hassan Hassan ya biyo Husaini Husaini ya biyo Zainul Abidin Zainul Abidin ya biyo Baqir Baqir ya biyo Sadiq Sadiq ya biyo Musa ibn Ja'far Musa ya biyo Ali ibn Musa Ali ibn Musa ya biyo Muhammad bin Ali shi ma Muhammad bin Ali ya ba Ali bin Muhammad shi kuma Ali bin Muhammad ya biyo Hassan al-Askari Hassan al-Askari wai ya mika wa dansa dan shekara 2 da yake buya mahadin zamanin karshe shine zai zo a karshen zamani zai zo mana da Qur'anin gaske don haka duk mutumin da ya bautawa Allah daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu ba da Qur'anin gaske ya bauta Allah wannan ita ce aqida shi'a dangane da alqur'ani don haka sai ran da zai dawo shi mahadin to shine zai zo da wannan Qur'anin na gaske sai a kwace wannan dama za a azabtar da Abubakar da Umar da Usman da suka dora mutane a kansa a azabtar da su a tsire su a dora musu zunubin duk wani mai laifi da ya taba laifi a duniya duk a dora laifin su sai a zo da sabon Qur'ani kuma sai a sake sabuwar duniya sannan sai an yi yan kwana kaɗan ko shekaru kaɗan kuma sai duniya ta tashi kaga kenan duk al'ummar musulmi sun yi hasara na zuwan su ma duniya baki ɗaya Allah ya sauke to idan mutum ya yarda da wannan magana ta su to bai yarda da wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum ba ai a hankalta dai kun yarda da wannan zancen da in dai har Allah ya cika addininsa to ashe kenan dole ya zama abinda ake yi na addini shine wannan da yake cikin wannan littafin wanda in an buɗa shi al-yawma akmaltu lakum dinakum din tana nan a ciki to Allah mu duke sauki Allah samu dace Allah ƙara shiryarwa na'am ban ji ba suna yawa ya yake wannan tambayar tana da kyau da Qur'ani a hannunsu amma wannan dai da muke da shi da suka karanta wannan riwayoyin a cikin littafansu sai suka tambayi malamansu kun ce mana wannan Qur'anin ba cikakke bane to yanzu wannan da yake hannunmu ya zame da shi sai suka ce ku rika aiki da wannan na sauran tarkatan mutane ku rika aiki da shi har ran da mahadi zai dawo shi wannan din da ke hannunku duk zai bata sai a baku na mahadi eh su za su gani na yawwa eh to amma su ai dama idan har mahadin ya zo to duk laifin da suka yi dai an gafarta don haka don ma ba su yi aiki da Qur'ani ba duk ba komai in yazo komai sabuwar rayuwa za a yi na wanda ya mutu in dai dan shi'a ne aqidar tsina kuma za ta cece shi kun san aqidar tsina to kar mu shiga zancen mu fita daga littafin mu kuma wata aqida ce da suke da ita sunanta aqidar tsina a tsina ana nufin yunbu tabo sun ce magana ba ta dadin ji sai dai tunda wani ya tsokano ta ku yi hakuri aqida ce ta ce a suna cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci yan adam baki daya to an duba duk wanda aka san dan shi'a ne har tashin alkiyama to akwai kasa tsarkakakkiya da ita aka halicce shi duk kuma wanda Allah ya kaddara cewa ahlus sunna ne shi to akwai wata kasa mai wari mai doyi kazama da ita aka tsara halittarsa to amma saboda wata hikima ta Allah wai sai aka cakuɗa waɗannan yunbun guda biyu bayan an ɗauko wannan yunbu mai tsarki wannan yunbu mai najasa za a halicci waɗannan da shi za a halicci waɗannan to sai aka gwamutsa su da aka hargitsa su shine sai aka halicce su haka din amma kowa akan asalinsa yake sai suka ce duk mutumin da kaga yana aikin kirki daga cikin ahlus sunna mutumin kirki ne mai kakke yana karanta alqur'ani yana tsoron Allah da komai da ibada sallar dare da komai to sakamakon an halicce shi ne da yunbun shi'a idan kuma kaga mutum yana zina yana tsiya yana ta saban Allah to shi kuma sakamakon an halicce shi ne da yunbun ahlus sunna don haka a ƙarshen lamari in an zo shiga aljanna za a maida kowa asalinsa sai ya zama duk alherin aikin alherin da ahlus sunna suka yi ladan sai tafi gun yan shi'a duk kuma zunubin da yan shi'a suka yi sai dawo gun ahlus sunna wannan fikira ce kaga kenan ashe duk abinda suka yi dan ba su yi amfani da Qur'ani yanzu ba za su koma kan original asalinsu da aka halicce su na yin ku don haka ku ne kawai kuka sha wahala wannan aqida ce tana nan a rubuce a cikin littafi wato matsala ce da aka samu yayin uwa musulmi ku yi hakuri wannan addinin da ake ce mashi'a babu wani dan adam da zai iya tallansa a cikin mutane shi yasa don ba wanda zai karanto maka wannan ya ce wannan shine abin da muka yarda da shi shi yasa sai dai a kama wasu abubuwan a ce a yi ta bada labarai ahlul baiti kaza da kaza a dauka mutane su dauka cewa da gaske cewa bin ahlul baiti suke ba abin da ya hada su da ahlul baiti Allah madauki ya shiryar da su harka ce ta jahilci an samu mutane ba su san karatu ba san inda suka dosa ba a komai aka dora su sai su yi ta yi muna roƙon Allah madauki ya tallafa musu da shiriya Allah ya tabbatar da mu akan hanyar daidai to sai ya ci gaba da cewa fa akmala lana ad-dina fa lam yu'ud fihi ziyadatun li mustazidin babu wani fage da ya rage ga wani mai kari da zai kari wa hadha min fadli al-islam yace wannan ko yana cikin falalar musulunci domin inda da kari kullun kenan za a ta kara muku wahalhalu za su karu musulunci ko sauki ne da shi an gama cika shi don haka ya zama falala zaman cewa ya cika din shi yasa ai kaga wannan bayhudin da yazo gun sayyidina Umar yake cewa mun ji wata aya da aka saukar muku da mu yahudawa aka saukar wannan aya to da mun dauki ranar da aka saukar da ita ya zama ranar idi mai tabuki a ciki saboda suna san a takaita musu domin kamar da muke zance lokacin darasin satin da ya gabata addinin su wahala ne da shi addinin yahudawa don haka za su yi sha'awar a ce an rarrage musu shi ya zama mai sauki kullum malamansu suna kara musu abubuwa dokoki sun ba su damar wannan musulunci ko tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da za a shiga aljanna da shi an gama gaya mana in kaga an yi wani sabon hukunci to wata matsala ce da ta zo saboda zamani sai a kalle ta a duba wani abu a baya mai kama da ita sai a bata hukunci ko a bawa wannan na yanzu hukunci irin wancan na da shine ake ce makiyasi wannan kuma dama ijtihadi ne dan ya sauƙaƙe mana ita ma rayuwar tamu amma ba mu zauna a ce kullum wa'ayi zai ci gaba da sauka har tashin alkiyama Allah ta mun fahimci wannan dan haka wannan akwai falalar musulunci a cikin cewa an cika alqur'ani an cika hadisi kuma shari'a ta tsaya sai ce anna ghayruhu yace wa hadha min fadl alislam wannan ne cikin falalar musulunci anna ghayruhu min alminal cewa wasu addinan daban wanda ba musulunci ba lam takun kamilatan ba cika ku bane Allah bai gama cika su ba haka yayi turo hatta waɗanda aka turo a kawo shari'ar kun ga ba alamiyan bane ba gaba ɗaya aka turo zuwa ga duk duniya ba yau mafi yawan annabawa an turo su ne zuwa ga mutanen su amma kun ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ne na al'umma baki ɗaya duka jinsin dan adam baki ɗaya to sai ce anna ghayruhu min al-milal lam takun kamilatan bal kana an-nasu ba'daha yahtajuna ila ashiya'a fala yajidunaha zaka ga cewa mutane bayan wannan addinan sun zo manzannin su sun zo sun tafi littafin ya zo to mutane suna buƙatar wasu abubuwan daban wanda ba wannan ba yanzu ka duba littafin yahudu da littafin nasara ka dauka wanda ake da shi yanzu duk da mun san ba shine na asalin ba bible da ake da shi yanzu guda biyu da old testament da new testament old testament musamman akan wanda yake tsarin yake tafiya daidai da tsarin protestant kristocin protestant shine kawai wanda yahuda suka yarda da shi na catholic kuwa yahuda ba su yarda da shi ba saboda kare-kare da yawa ciki akwai 00 da dama ma'ana akwai littafai da dama wanda babu su daga baya aka tsara su kristoci suka kara su to a gun yahudawa in ka dauko iya ma wannan da suka yarda da shi din shari'a ce amma ba komai da komai da ake bukata a bautawa Allah da shi zaka samu a ciki ba mun fahimci wannan amma kage haka nan shari'ar Annabi Isa duk da cewa ta zo ne dan ta zama mai kammala shari'ar Annabi Musa an hada da ta'attaura da injila aka hada ai aiki da su a kristanci amma duk da haka akwai abubuwa da ake bukata wanda babu su amma ka duba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aka bashi qur'ani Allah madauki ya gaya mana ma farratna fil kitabi min shay wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay likulli shay innan komai yana ciki imma bi sarihil lafzi ko dai zama kurukuru an fade shi ko kuma bi dalalatin ta hanyar dalalatin nan na umumi da za a ce wani lafazi ya kunshi abubuwa da yawa da za a iya shigar da wasu abubuwan da za su zo nan gaba su shiga cikinsa ko kuma ta hanyar bayani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madauki ya sanya shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wani duk saboda hikimar Allah madauki ya kara cika addinin ne ya kara kammala duk abin da da babu ko da ba a same shi bi sarihil lafzi a cikin alqur'ani ba to zaka same shi a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ba a samu wannan ba to shi ma za a samu ta hanyar dalalatin ta bangaren umumat da za su zo na kalmomi da za su kunshi ma'anoni da yawa duba ku gani daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dama mu'ujizozin sa Allah ya bashi mai jawami'il kalim in ba ku manta ba mun yi lokacin sharhin arba'un an-nawawiyya magana akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya baiwa mu'ujizar jawami'ul kalim kalmomi kadan amma ma'anonin su da yawa ku duba hadisin addinun nasihatu haka kawai abin da ya faɗa kenan amma aka tambaye shi liman yace lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa a'ammatihim sai kaga me ake nufi da nasihan nan shine baiwa kowanne abu haƙƙin sa sai ka komai a shi zai iya shiga cikin sauki kaga kalma sai kwaya biyu ya faɗa addinu an-nasihatu amma ta kunshi abubuwa da yawa to ne ina cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk saboda me a hado duk abin da ake bukata a musulmi yanzu a halin da muke ciki yanzu babu wani abu da dan adam yake so ya shiga aljanna da shi sai face an gama ambatansa a cikin qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai dalilin da muke bautawa Allah saboda shi shine me muna so ya bamu sakamakon nan kuma shine mu shiga aljanna to in dai shiga aljanna kake so ka bi qur'ani ka bi sunna ya isa ka shiga aljanna babu abin da wani zai kawo maka daga baya ko akwai wani malami ko akwai wani kaza da kaza da zai sai ya kawo wani abu sannan qur'ani ya cika sai ya kawo wani abu sunna ta cika sai ya kawo wani abu addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika babu wannan an gama tuka shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aljanna sahabbai Allah madauke musu alƙawarin aljanna duk wanda ya tafi akan abin da suke kai shi ma Allah ya masa alƙawarin aljanna saboda me abin da zai sa su shiga aljanna an gama zuwa da shi mun fahimci abin insha Allah to mu je saboda dai lokaci sai ce fala yajiduna yace faja'ala Allah jalla wa ala hadha ad-din kamilan Allah ya sanya wannan addini a cike hatta la yakuna fihi ziyadatu limustazid don kada mai zama cewa akwai kari ga wani mai neman kari a cikin sa wa qad kana man qablana wadanda suka zo gabanin mu kuwa na sauran addinai dakhalu fi kathirin min al-bida'i sun shiga cikin dayawa daga cikin bid'o'i wa kathirin min as-sulukiyat da kuma wasu dabi'u daban-daban dayawa an jahalin minhum taratan wani lokacin daga jahilci daga gare su ma'ana sakamakon jahilci wa an ilmin taratan wani lokacin kuma da ilmi ma'ana su yi da gangan wani lokacin kuma bisa jahilci ce sa babu abinda yake cutar da addini irin bid'a domin bid'a akwai rena Allah a cikinta akwai rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta ko da mai yin zai ce shi ba haka yake nufi ba amma dai wata hanya ce ta lada da yake sanya shiga aljanna da ita wanda kuma Allah bai ce masa ya shiga yayi wannan aikin ba a duniya kaga wannan kaman mutum ne yana cewa ya Allah ni abin da ka bani in bauta maka da shi bai ishe ni ba akwai wani abin da naga ya kamata in kara a ciki ko mutum ba haka ya faɗa ba lisanu halihi haka ya faɗa ai mun san lisanul maqali da kuma lisanul hali ko mutum ba faɗa ya da baki yace ya rena Allah ba dama ba mai faɗin wannan mutum ya faɗi wannan ya ridda to amma a zuciyarsa gani yake shi na Allah din nan bai ishe shi ba tunda har mutum zai zo ya ce maka wannan abin da kake dubbata lokaci ne shi yana da wata hanyar daban hanyar zuwa aljanna yana da shortcut akwai wani mutum daban in ya so shi to shikenan zai shiga da shi ko bai taba sallah ba ko bai taba azumi ko bai haji ba ko bai komai ba duk bashin da yake kansa in ya da'a ga wannan malamin to duk za a yafe masa kaka wannan matsayin ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai kansa wannan abu kuma haka bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba mu matsayin cewa ka je kai ta cin bashi na dauka ba amma abin da ya faɗa shine duk mutumin da ya karbi bashi yana da niyyar biya to in ya kasa biya Allah zai yafe masa kaga wannan niyyar sa ce ta kai shi in ko ya karba da niyyar ya halakar to Allah madauki zai halakar da shi daka annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora mana cewa ka je kai ta tara kudin mutane Allah zai amana shi zai yafe maka ba balantana har wani ya samu hujja a wannan ya ce shi ma a tafiya irin tasu malamin su ko shehun su zai bugi kirji duk abin da ka ciwo za a ce an yafe maka Allah madauki ya sauke Allah raba mu da bid'o'i ko in ce ya kiyashe mu lakin fil islami amma a musulunci wa fi dalailihi min alkitabi was sunnati da kuma abubuwan da musulunci da yake nuni zuwa gare su da dalilansa na qur'ani da sunna fihi a cikin sa min bayanil usuli na daga bayanin asali ko usul daban-daban allati tadullu ala kamaliddin wato ka'idoji na addini waɗanda suke nuni zuwa ga cikar addini wa ala anna usuluddin kuma waɗanda suke nuni akan cewa asalin addini ana nufin ginshiƙan addini tauhidi da aqidu wa aqaidil milla da kuma aqidin addini annaha zahiratun bayyinatun wadihatun cewa a bayyana suke kuru-kuru ma taj'alu ahlal islami to akwai abinda zai sanya ma'abuta musulunci fi amanatin suna cikin amincin an yakunu dallina anil haqq sun aminta daga su zama sun bace daga gaskiya wannan larabcin kun gane shi a maimaita ko yawwa duk inda jumla ta yi tsawo ba a kawo jawabinta ba yakan wahal da mutane fahimta haka ne cewa lakin fil islami wa fi dalailihi a musulunci da hujjojinsa da dalilansa na qur'ani da sunna sai kara wata fiɗin duk dai abu ɗaya yake so ya faɗa fihi min bayani wannan min bayaniya ce ma'ana a cikin alqur'ani abin nan addinin musulunci da dalilansa na alqur'ani da sunna na abin da ya shafi asali da ginshiƙai waɗanda suke nuni akan addini ya cika da kuma wanda suke nuna cewa aqidun musulunci a bayyane suke ƙuru-ƙuru to a cikin wannan abin da ke nuni akwai abin da zai nuna mana cewa lalle musulmi suna cikin natsuwa da kwanciyar hankali da amincin da cewa insha Allah ba za su bata daga kan hanya ba ma'ana hujjojin alqur'ani hujjojin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da suke nuni a kansa na cewa kai wannan ginshikai nasa ginshikai ne da suke kuru-kuru ba sa bukatar a sha wahala wajen fahimtar su to wannan shi kadai ya isa nuna mana cewa in muka riko da wannan ginshikan saboda yawan su saboda bayyana su saboda ba a boye suke ba to wannan ya isa ya amintar da mu daga cewa insha Allah ba za mu bata ba kun gane nan can yanzu abin da yake fadi kenan ma'ana dai hujjoji na aqida bayyana su kuru-kuru yayi yawan da insha Allah babu sa ran cewa za a bata duk wanda ya riko da musulunci a sa ran cewa zai bata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa wannan al'ummar tasa lan tajtami ala dalalah ba za su hadu akan bata ba me ma'anar su hadu akan bata indai kun gane me ake nufi da istima'i akan dalala ma'ana su zama cewa gaba ɗayan su ra'ayin su ya hadu akan abata babu wani ko mutum ɗaya wanda zai bi shari'a ta daidai ai kun ga wannan abun babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wannan abun kuma ya bashi bi iznillahi ta'ala ba za a samu har zuwa tashin alkiyama wannan al'umar a cewa babu wani mutum ɗaya shiryayye a cikin ta babu ba zai yi ba a cewa duk an hadu akan an yadda a koma a rabu da Allah abauta wani wanda ba Allah ba wannan kun ga ko shi a wannan zancen akwai wata bushara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ta har yanzu akwai baci da raddi ga wata magana da zaka ji wasu suna cewa ai duniya duk ta lalace ba ma masu gaskiya yanzu zaka ji wasu suna faɗin wannan to wannan magana ba daidai bace kuskure ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har duniya ta tashi akwai mutanen da za su zama suna kan gaskiya lan taquma sa'a al'umma wato sa'ar kiyama ba za ta tashi ba sai face abin nan kai abin nan a cikin karshen al'umma zai zo da cewa akwai wasu al'umma da za su zama masu riko da addini na sune zahirina alal haqqi suna nan bayyanannu masu rinjaye akan gaskiya kuma sannan babu wanda ya bata duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba duk yadda mutum ya kauce musu to ba zai cutar da su ba ashe kenan masu gaskiya suna nan a cikin wannan al'umma har tashin alkiyama wannan bushara ce babba roƙon Allah muke ya sa mu cikin masu gaskiya din nan to me dalilin wannan kasancewar hujjojin qur'ani da sunna a bayyane suke dangane da aqidun musulunci aqidun musulunci ba haka suke share-share ba shi yasa kaga yanzu galibi abinda abokan gaban musulunci suke amfani da shi don su yaki addini menene wa zai gaya mu ba bid'ar kawai ba to ba wannan nake nufi ba inda kuka dosa da ban inda nake nufi da sun fi amfani da a yi duk abin da za a yi a hana musulmi bin musuluncin hakika ko hanyoyin kuma suna da yawa na ji dukun kawo ɗaiɗai da kowanne gaskiya ce ko maganar yancin ɗan adam ko maganar dai a bar musulmi cikin jahilci su kuma musulmin su yadda su zauna cikin jahilcin addini in har musulmi ba su san addininsu ba to ba hanyar da ba za ka ɗora musulmi ba in dai musulmi ya zama jahili bai san addinin ba to duk abin da aka kawo masa aka karo masa zai yadda in ba haka ba yaushe za a ce har an samu wasu mutane sun zauna sun rubuta wani littafi da larabci su ce qur'ani ne yaushe za a bi wa kirista qur'ani abin nan bible na larabci ya shiga ƙauye ƙauyen kukin mutanen da ba su san komai ko bihin ba sani ba na larabci yana karanta musu bible da larabci kuma suna ta gida kai suna cewa sallallahu alaihi wasallam ana samun wannan abun fa a cikin al'ummar musulmi me ya jawo wannan abu jahilci to duk lokacin da musulmi suka ki koyan addinin su to duk hanyar da aka dora su su suka saya zaka yanzu ga tunan an bazo mu al'ummomi da yawa kungiyoyi daban-daban NGOs daban-daban kowa da aikin da yake saboda kawai a hana musulmi fahimtar addinin yadda ya kamata ai encouraging mutane akan yin bidiyoyi ai ta daukaka masu yin bidiyoyi saboda kawai masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada su kuma abin da suke talla duk wadannan abubuwan suna gudana Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya tsare mu kuma ya tsare addinin sa to sai yake cewa ma taj'alu ahlal islam fi amanatin an yakunu dallina anil haqq kama dalla man qablana kama yadda waɗanda suka gabace mu suka bata aw yakunu ko su zama za'igina anhu sun karkace daga hanyar ya adami ilmihim bihi kun gani ga zancen da nake su zama sun karkace saboda rashin ilimin su ga addini wani ba wani malami yana ba mu labari ya je wani kauye na Larabawa Larabawan kauye sosai na zamanin yanzu fa ba su san komai ba yace da yaje garin ya samu limami a masallaci in yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin to bai iya sauran ba sai karasa da waƙoƙin Larabawa ash'arul arab sai karasa kuma ya ruku kuma abi shine yaje wannan ya gani da idan sa ya dawo yana fada yace yanzu mu muna da wannan muke ta wani kafafa da wani abu dole a tashi a shiga kauye a ilmantar da mutane dawo mu nan cikin mu yanzu ya muke da kauye kalli yan uwan mu fulani me suke yi yanzu mun watsar da su mun ce kauyawa fulani sai dai su shigo da nono su kawo abu kaza su kawo su koma in ban da shekarun yanzu a lazumta musu sa riga ba a dade da yi ba da wayan mu aka lazumta musu sa riga da duk gaba ɗayan su aka suke fitowa ba riga zani ne ya haura saman nono haka mace za ta shigo da nono a kanta kuma ba wanda ya damu a tura malami ya je riga ya koya musu fatiha ya koya musu kaza sai yanzu kirista suka zo kuma suka samu adadi mai yawa a cikin su za a ba su kuɗi za a ba su kayan sawa za a ba su kaza da kaza musamman zamanin da talauci ya taba su da yawa dabbobi da yawa babu yanzu masu garke da yawa duk babu in talauci ya taba mutum komai aka kawo masa fa zai karba yanzu ana samun a cikin Fulani da kuke ji da su masu kiristanci sosai Allah madauki ya sauke duk me ya jawo sakacin mu mu mun zauna a cikin gari muna ta fada da juna wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba ga su can su kuma ana ta jan su zuwa ga wasu hanyoyi na suwa fa eh ai amma me dalilin rashin kuɗi wai cewa yake wai da rashin kuɗi ma su ma kiristocin da kuɗi suke aiki gaskiya ne ban ce ba haka bane to mu me ya hana mai generating dan abin da zamu yanzu zan baka wani labari kun kudda mu daga karatun zuwa labari ko da ke ni na kawo wata shekara na zo hutu muka fita wani kauye irin na wannan na maguzawa da ake cewa da muka je wani kauye nan ba ji da nisa daga birnin kudu muka je muka tattauna da mai unguwar gari shi ma bai musulunta ba sai yake cewa ai yau shekara tara a kul distanci duk asabar duk lahadi kiristoci za su zo musu ya kira ƴaƴansa ƙanana in shekara 8 tara haka yace kaga duk kayan da kaga sun sa na gonjo su suke kawo musu su daga Jos duk asabar duk lahadi za su zo yace yau shekara 9 nake to mutum nawa suka samu yace la akwai wani mutum dai kafin ka shigo nan akwai wani gida daga hagunka a shekara 9 nan shi kadai suka samu wannan mutum yace ku me yasa ba ku bi su ba suka ce su gaskiya su wannan su ba su gamsu da nasun ba wanda suke kawo musu yace to me yasa ba za ku yi sallah ba yace to ai masu sallan ne su ma ba su zo sun yadda da su mutane ba ne wannan da ni da shi yake gaya ma wannan aka ga kenan wannan ba zancen maganar kuɗi ne da rashin kuɗi ba mutanen suna son a kama hannunsu da an kama hannunsu za su yadda baiwar da Allah ya bamu musamman waɗanda ake cewa Hausa Fulani zaman da muka yi shekaru da yawa tun jihohi da aka samu ake tafi da su har inda musulunci ya tsaya bai karasa musu ba da mun ɗauki wallahi hali mai kyau kawai hali mai kyau da mu'amala mai kyau muna shiga ƙauyukan nan ko ba ilimi to za ka ga sun dawo sallah suna yin sallah ko ba karatu to amma mu je mu hulɗa da su mu ba su aikin gona su yi mana aikin ba mu biya ba mu cuce su muna zagin su arnan banza wannan fa abin da aka yi tai kenan da aka sai suka zo su kuma da kirista suka same su suka ba su ilimin boko suka je suka yi karatu mu muka zo nan muka ki karatun bokon nan da suka yi karatu suka zo suka zama manya yanzu duk sun waye sun zama mai ake suke ta karfafa wurin su da addinin kiristanci duk waye mai laifi kar mu zargi kowa mu ne wannan shine abin da ke nufi a fahimta Allah subhanahu wataala ya samu gani to mu je sai shi fal ilmu bihi zahirun ilimin addini a bayyane yake sai dai idan an ki neman sa wa ikmalu llahi lana addina bayyinun kammala wadda Allah yayi wa addini shi ma a bayyane yake kowa san addinin musulunci a cike yake yace fali zalika manallahu ala nas dan haka Allah mudiki ya goranta wa mutane gori dangane da Allah daidai ne Allah komai baya kuskure in an ce manni dama ana nufin kai wa mutum gori bayan ka bashi wani abu ka lissafa masa ni'imomin da kai masa ai shine dama kike ce gori mu ɗan adam an haramta mana in kai wa mutum ka ce ba ni ne nema kaza ba ni ne nema kaza ni ne mai kaza wannan haramun ne saboda asalin falalar dama ba taka bace ta Allah ce kai ma yi ma akai to amma Allah in yayi dan ya tuna mana ne domin mu ji tsoron sa mu dawo kan hanya yace mun yi kaza mun yi muku kaza mun yi muku kaza mun yi muku kaza to wannan fadin da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum shi ma minna ce yana goranta mana abin da ya mana ne yana gaya mana cewa na cika muku addinin ku na cika ni'imata akan ku kuma sannan na yadda da musulunci zama addini gare ku an rufe komai abin ya zama mai sauki ku je kawai ku yi tai hatta shin alkiyama wannan ba rahama bace rahama ce to shine yake nufi fa lidhalika manallahu ala an-nasi bi hadha al-ikmal shi yasa Allah yayi wa mutane gorin wannan abun ya ambaci wannan ni'ima ya lissafa musu ita ta wannan cika addini din aisu qala inda yake cewa اليوم أكملت لكم دينكم فنسي قال وأتممت عليكم نعمتي كما ناتك نعمة أكون كويتي والنعمة نوعاني نعمة نوعي بيوتي نعمة نوعي بيوتي نعمة دينية نعمة الدين ونعمة دنيوية دكما نعمة تدنيا والإسلام له فضل في الجهتين مسلم سينا دفللا تبنغلولن قدابيو akwai ma'ana nan malamin yana mai da mu ne zuwa kan unwanin littafin mu unwanin babun mu babu fadlil islam ko magana falalan musulunci yake to da aka kawo falalan musulunci a matsayin unwani shine matashiyar wannan babi sai aka kawo aya ashe ayan nan ta ina ta nuna falalar musulunci to shine zai ga mana yanzu abinda muka ji dazu menene fassarar ayat ce me ake nufi to amma yanzu zai ga mana ta ina falalar musulunci ta bayyana anan ta bayyana ta dazun ma ta bangaren cika ni'imar Allah madaukaki da ya mana cewa musulunci ya cika to kari kuma ni'ima har yanzu nau'i biyu ta duniya da ta addini ga ta inda ta zama ita ma falala ce ga addinin musulunci don haka wal islamu lahu fadlun fil jihatayn fa min al jihati ad diniyati ta bangaren addini ta ina musulunci ya zama falala al-islamu musulunci bi masadirihi da mabubbugarsa asalinsa inda ake samu shi min al-kitabi wa sunna da qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fihi al-bayanu akwai bayani a cikin sa lima yahtajuhu an-nas ga abin da mutane suke bukata fi amri dinihim na sha'anin addininsu duk abin da mutum yake so ya sani na addini aina yake zuwa ya nema yana zuwa gun malami malami kuma mai zai gaya masa ba ra'ayinsa ba zai ce Allah ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ashe kun ga wannan ni'ima ce yanzu duk yadda mutum yake da girma a duniyance duk yadda yake da kuɗi duk yadda yake da wani matsayi akwai personal rayuwarsa wani abu zai zo masa na addini dole sai ya nemi malami ai ko idan bai karatun addini ba zai yiwu ya aiwatar da wani abu ko dan aka haifa masa zai waya yana tambaya nawa ne nauyin suma da za a yi abin nan sadaka da shi kaza ko akalla wannan yake nema ma baya neman zancen ilimin sallah akwai abin da zai neme shi yau da kullum don haka in kuma zai nema zai samu malamai za su yi masa bayani a ina a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato qur'ani sai ce fihi albayanu lima yahtaju an-nasu fi amri dinihim bihaythu la yaltabisu at-tariqu ala man arada al-haqq ta yadda cewa hanya ba za ta cakude ta rikicewa mutum ba ya kasa gane gaskiya in dai shi mai neman gaskiya ne duk mutumin da yake neman gaskiya zai same ta musamman ya hada da addu'a dan mun sha maganar nan kwanan nan zaka ji wasu suna magana cewa ai hanyoyin ne yanzu sun yawa dariqun sun yawa kungiyoyin sun yawa sai ka rasa ma wanda zaka bi wannan hujja ce a gun Allah wannan Allah wannan ba za ta zama hujja ba aikinka ne a matsayinka na baligi mukallafi wanda aka dora ma shari'a kai binciken ina addinin gaskiya yake kuma ka bi shi in baka bi ba ran ta san kiyama baka ce ya Allah ai kungiyoyin ne suka yawa na rasa inda gaskiya take ba Allah zai ce maka na aiko manzo ya zo ma da Qur'ani in ka karanta alqur'ani duk abin da ke cikin sa shine gaskiya kuma mutane da yawa yanzu sun damu ma su karanta fasara alqur'ani mutane da yawa ba ruwansu mutum ya ce shi musulmi ne kawai ya zo masallaci a sallah da shi ya tafi gida ya tafi office ya gama kuma an tafi shakatawa sai dauka shi kenan iya rayuwar kenan gaskiya bai isa ba wajibanka na addini wanda wani ba zai dauke ma ba wajibi ne akan ka ka san su haramun ne ka jahilce su kisa kullum muke wannan zancen haramun ne mutum ya zauna bai iya sallah ba haramun ne ya zauna bai iya tsarki ba saboda me wannan sunan su furud ainiya wanda wani ba zai dauke masa ba tilas sai koyi karatun su to in koyi je ya nemi gaskiya insha Allah zai samu haka nan karka zo ka ce ai hanyoyin nan yadda suka yawa ni sunna ce daidai ne a sunnar ma kuma wace kungiya ce tafi daidai ko kuwa masu bin kaza da kaza sufaye ne daidai shi'a ne daidai wane ne daidai waka ce wai kai ka rasa kowanne ma ai duk abin ne ya diya ruda ka damuwar ka ce bata kai wannan abu ba in ka damu da shi yadda ka damu da ilimin sana'ar da ka karanta ka zama abin da ka zama ka zama kila ma professor a wani fanni yadda ka kai hujjar ka kai matsayin kai hujja ne za a iya tambayar ka ma wani ma zai iya cewa a wannan gari zan samu malami fitacce a bangare kaza zai a turo shi wurinka kaga kwakwalwar da Allah ya baka har ka iya zama wannan professor a wani fili ya kamata ko ya wajaba a ce ta baka damar abinda zaka shiga aljanna ta hanyar sa ka fi sanin sa fiye da wancan abu dan wancan matukar abin da zai maka zai ma amfani a nan duniyar hakika zaka amfani kanka kuma zaka amfani al'umma Allah saka da alheri amma babu abin da ya kai tsiran kanka kai a ce ka tsira sama yake da tsiran duk wata al'umma duk hidiman da zaka yi wa al'umma ka fito musu da harkar ka zama ke kwakwararren likita ka zama kwararren mai zaka zama duk abin da ka zama a fili amfanin sa in kai baka fidda kanka a lahira gaban Allah ka shiga aljanna ba duk bai ba ko ba haka bane haka ashe wajibi ne ya zama cewa abinci ka a nemi inda gaskiya take kar ka zauna ka ce ai rikicin ne yayi yawa ba inda zaka samu gaskiya wannan ba uzuri bane yace wa fihi aiba har yanzu a cikin wannan bayanai fadlun ala ahli alislam fi ni'mati dunyawiyya akwai falala kuma ga musulmi dangane da abin da ya shafi abin nan ni'mata duniya mun ji duniya abin nan falala ga musulmi dangane da abin da ya shafi addini to yanzu kuma zai magana akan falala ta duniya yace li anna Allah jalla wa ala domin Allah madaukaki wa'ada yayi alƙawari ga man tamassaka bil islam ga duk mutumin da ya riko da musulunci annahu yakunu fi hayatin tayyibatin cewa zai zama a cikin rayuwa mai dadi babu mutumin da yake cikin rayuwa mai dadi irin musulmi wani zai ce a rayuwa mai dadi kuwa ai tana kasar turai ko tana kasar yammacin duniya ko ba wannan ake nufi ba muna magana addini ana zancen spiritual natsuwa da rayuwa da rashin ittirabi wato zama zuciyarka akwai wata natsuwa da kwanciyar hankali ba wai saboda abin da ka mallaka ba ba wai saboda yadda kake iya cimma burinka wajen me zaka ci me zaka sha me zaka sa a jikinka ƴaƴanka matanka wannan ba shi kadai ba wannan an sani ni'ima ce ta duniya amma babbar ni'ima ta duniya ita ce shi kansa saitin tunani wannan kukan da muke yi da nake faɗa dazu abin da ya ja mana shi ai rashin sanin addinin ne yanzu su waɗanda ba musulmi ba so suke su nuna shi bayan da muke da shi da rashin ci gaban mu a harkar duniya suna so su nuna mutanen duniya cewa makalewa musulunci ne ya ja mana ci baya to ashe ba abin kuma ba haka bane rashin sanin musuluncin cewa wannan rayuwar duniyar ita ma ana neman ta kuma a kware a cikin ta muka dora wa musulunci abin da bai ce mana ba muka zo muka ce musulunci ya ana muka ratun boko kuma ƙarya muka yi masa yana cikin matakin farko da ya sa mana wannan cin bayan amma me yana buƙatar karatun boko a ce a yi shi kuma a tsarkake wasu abubuwa a cikin sa amma ba asalin shi din ne ba a so ba iyayenmu da kakanninmu suka dauka shi din ne ba a so har gudu mutane suke yi ana kawo su a sasa a makaranta wasu shekaru ko sai daga bayan abin ya zo ma ana yi kuma har zuwa yanzu ba mu kai matsayin da zamu cimma ƴan uwanmu da muke zaune da su a ƙasar nan ba ko kusa ko alama in dai har za a ce a jiha guda waɗanda za su zauna jarabawar wayek a ce 6% ne suka ci wannan abin akwai takaici a cikinsa kuma ba kar mu dora mu addini mu ce shine yace kar mu dagewa dama a ɗabi'ar rayuwarmu munan ariyar muna da sakaci a rayuwarmu ba maganar kawai wai addini ne ya hana ba muna da wani sakaci hatta a rayuwar zafin nema ba mu da shi haka kawai mutum sai ya zauna yana son tibulus ke sau aikin mu dama za a gani canjin kuɗi da menene mutum ya zauna a shagon canjin kuɗi sai ka zama mutum 20 a shago ɗaya su taro mutum su taro mutum tun safe yana zaune ba abin da yake sai ya je nemo fasinjan wannan a kawo yana kuma da ƙarfin da zai wata sana'a fiye da wannan Allah ya ba mu ƙasar noma ba mu yi amfani da ita ba kar dai ku bari mu shiga waɗannan abubuwan abin da ya jawo ba rashin maƙalƙalewa ba ko in ce ba kamu ko riko da addini ne ya ja mana ci baya ba sam wajibi ne mu ƙaryata su abokan gabanmu na wannan ko in ce waɗanda ba musulmi ba wajibi mu ƙaryata su a wannan abu mu tashi mu nemi ilimin addinin mu kuma ilimin duniyar ma mu yi fice a cikinsa Allah ya ba mu ƙwaƙwalwa da in ka je ka zauna kuka shiga aji ɗaya da kan kowanne mutum zaka ga kana ganewa yana ganewa almajiran nan da suke yawo a titi yanzu da aka hana su damar karatun bokon nan zaka samu akwai zakakure a cikin su in kana tattauna su zaka ji irin baiwar da Allah ya yi wasu kace wannan da aji aka sashi aka bashi wani ilimi dan zai fice wani abu irin yadda ake ta gara samarin mu yanzu su shiga hanyoyin da duk za su cutar da al'umma inda kowa karatun yayi kuma mai kyau ya zama abin da ya zama babu wani wanda zai zo yana ta amfani da su yan siyasa ba su damu dama su ta amfani da su wasu malaman addini karkatattu su ma ba za su zo su sa mutane a hanyoyi waɗanda za su zo su halaka amma tunda an bar karatun kowa ya zauna kawai sai dai a yi masa in kun samu wani babba a gidanku ya zama komishina ko ya zama wani babba sai a ɗauko duk mutanen ƙauye duk sai a zo a taru a gidansa shine ci shine sha a sa shi ya ta sata ba za a yi karatu ba wannan haka muke ba yauwa Allah sauke to yauwa Allah madaukaki wa adaman tamassaka bil islami annahu yakunu fi hayatin tayyibatin yayi wa alƙawari ga duk mutumin da ya riko da musulunci cewa zai samu rayuwa mai kyau mai dadi mai tsarki kama kala jalla wa ala kamar da Allah madaukaki ya faɗa to ga hujja a cikin alqur'ani Allah madaukaki ya ce man amila salihan duk mutumin da ya aikata aiki na kware min zakarin ko namiji ne shi au unfa ko mace kun ganin ba fidda mace ba ko mace ko namiji wa huwa mu'minun yayi aikin kirki alhali yana mai imani ma'ana wannan wata fassara ce ko wata hanya ce ta fadin innal ladhina amanu wa amilus salihati wani uslubin ne na fada haka wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai to Allah ya ce mi fala bayan ya kawo fa'un wadda take shiga a jawabin sharadi domin man din nan ta man amila ismu sharti ne ismu sharti yana bukatar jawabi jawabinsa kuma yana farawa da fa'un to ga fa'un fa sai kawo kuma lamun ta rantsuwa fala nuhyiyannahu wallahi zamu rayar da shi hayatan wata rayuwa tayyibatan mai dadi Allah ba zai rantsuwa a haka kawai ba don haka ashe kenan in kana son rayuwa mai dadi a nan duniya da lahira to ta duniyar ma inda zaka same ta shine kai imani kai aiki na kwarai zaka ga Allah madauki zai sassauta maka rayuwa komai talaucinka shine ke so in faɗaɗa su lamarin ba a talaucin yake ko a kudi ba ba din mai kudi yake jin dadin rayuwa ba ko sannan kuma ba din mai talauci yake cikin azaba ba akwai talaucin shi kansa azaba ne gaskiya ne to amma idan mutum yana cikin talauci yana da tawakkali ga Allah kuma ya san ya fita ya nema kada ya dogara kan wasu amma ya dogara ga Allah to wannan roƙon da yake wa Allah da dogaran da yake ga Allah yana bashi wata irin rayuwa mai dadi da kwanciyar hankali shi wanda ba musulmi ba kalmar tawakkali bai santa ba bai santa ba don haka in ya rasa tilas ne je nemo wannan wani bani labarin yan watannin nan da ake ciki daga wata 1 zuwa 2 yanzu ana cewa a wasu wuraren an fi samun yawan kidnapping an fi samun yawan satar mota saboda ne Kirsimati ya matso wasu daga cikin wanda ba musulmi su ba su yadda a ce bikin su ya zo na sallar su ba su da kuɗin da za su yi shi ba tilas aje a nemo za a yi sata za a yi menene duk abin da za a yi ba mu kuma a gefen mu sai ka ga in sallah ta zo to sai bara aje kofar gidan wani to abin ya zo wallahi ba yadda za mu yi kuma ga sallah ta zo ba ni da ko ragon suna ragon layya layyan nan ba wajibi ba ce mutum amma zai je ci bashi a kanta zai kaza zai kaza zai kaza duka ya dora ma kansa to kun ga dadin musulunci duk abin da bai zama wajibi a kanka ba an sauke maka shi to su waɗancan fa ba su san wannan abin ba ta inda duk za su samu kaga kenan ashe in zuciya bata nutsu ba to ba duk rayuwar da zaka samu ko ka samu kuɗi baka da nutsuwa to rayuwa ku bata yi dadi ba idan baka da nutsuwa amma mai talauci me yasa malaman mu muna karanta labaran su can baya sahabbai da tabi'ai kaje ana tsananin talauci amma kuma rayuwa mai dadi da kwanciyar hankali har wani bawan Allah na cewa irin natsuwan nan da muke da ita mu masu bin addini inda a ce masu mulki da ƴaƴansu za su san irin natsuwar da muke da ita a zuciyar mu kuma ya zama ba za su iya samun ta ba sai sun yaƙe mu da takobi yace da sai sun yi dan su samu saboda mu buƙatar irin tasu ba mu da ita wanda fa ana zancen irin na da ne mu yanzu zaka ga tsere muke yi mutum yana talauci amma so yake rayuwa irin ta babban alhajin ungosu ko ba haka bane shi ma daga ko direba yake sai ga yana neman shi ma zai samu yaro Allah zai sauke ku yi hakuri halin mu ne nake faɗa kuma wallahi so nake mu gyara ne so nake mu gyara wani abun in ka fito da shi da irin wannan sigar an fi fahimtar sa ba kuma dan ni cewa bana aukawa cikin irin waɗannan abubuwan bane amma dai in ana faɗa insha Allah da ni da ku din duka za mu yi kokari mu gyara Allah taimake mu akan gyarawa to dole mu tsaya anan a duk da cewa bai gama fassara wannan ayar ba yace wal hayatu tayyibatu tashmalu at-tumaninata fi hadhihi ad-dunya kun gani abin da nake faɗa kenan cewa rayuwa mai dadi ta kunshi nutsuwa a wannan duniya to duk mutumin da bai yarda da Allah ba wallahi ba shi da nutsuwa a zuciya duk dadin duniyarsa duk kudin da yake da shi to dole mu saurara anan dai saboda lokacin ya kure kakkat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana hakuri da juriya da tabbata akan wannan hanya Allah ya ilmantar da mu addinin mu kada jahilcin sa ya sa mu zama muni abokan gaban sa maimakon mu zama muni masu taimakon sa Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ya taimaki shugabanninmu na wannan ƙasa akan tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali ta kowane bangare wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk